أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki bamu wannan dama na saki kasancewa tare da ku cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shafi kyawun ɗabi'u a mahangan addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Darasin da ya gabata mu ambace ma'anan gururi, haka nan kuma mu ambace sashen kalmomi da kalamai na malaman luga dangane da abin da ya shahi ma'anan wannan kalma din, har ma da malamai wanda suke aiki a cikin abin da ya shahi tahqiqi a cikin kalmomi na Alkur'ani mai girma. Insha Allah yanzu ma za mu ambace sashen kalamai na malaman akhlaq a cikin wannan darasi din, wanda su ma suka yi tsokaci dangane da ma'anan wannan kalma din ta gururi da kuma hakikaninta. Za mu zo a cikin littafin Mahajjatul Baida na Faidul Kashani al-Marhum, wanda yana daga cikin littafai masu muhimmanci a ilimin akhlaq, kuma wanda ake itibarin shi kaman tahzib ne, watan gyara ne da kuma tsaftacewa da kuma canza tartibi da abin da ya kama da hakanan na littafin Ihya'ul Ulum na Ghazali. Saboda haka shi wannan littafin yana da matukar muhimmanci janibin ilimin akhlaq, kuma akwai bayanai na malamai su san gaske wanda suka jingina da abin da shi wannan malami ya faɗa a cikin wannan littafin din. Kamar ne za mu gani a nan wurin shi ma ya yi magana dangane da abin da ya shafi kalman gurur, kuma ga ma'anan da ya bada. Yake cewa fal gurur huwa sukunun nafs ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilayhi at-taba an shubhatin fasidatin fa huwa maghrur wa aktharun nas yazunnuna bi annahum al-khayr يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه. Yake cewa shi ita kalmar gurur, watan sifa ta gurur, shine kasance zuciya ta samu sukuni, zuciya ta samu nutsuwa. Ya zuciya ta samu nutsuwa, watan saboda me? Saboda ta samu abin da yake muwafaka da son ranta, ta samu abin da yake muwafaka da abin da ɗabi'anta yake karkata zuwa gare shi. Amma sakamakon me? Sakamakon wata shubha wadda ya samu a cikin tunanin shi, mummunan shubha wadda ita ce ta zayyana masa hakanan, har ya kasance yana tunani irin wannan tunani ɗin. Saboda haka kenan ya kasance magrur, ya kasance kenan ruɗaɗɗe, ya ruɗu da abubuwan da yake ɗauke da su na shubha dangane da wasu al'amura wanda yake tattare da su na dukiya ne, watan kamaloli ne na dukiya, ko kuma kamaloli na ma'anawi, watan dukiya kenan ko ilimi ko abin da ya kama da hakan. Saboda haka yake cewa wa aksarun nas yazunnuna bi anfusihimul khair, da yawa daga cikin mutane suna ma kansu zaton kwarai. Yana da wahala ka samu mutum da baya ganin cewa shi mutumin alkhairi ne, shi mutumin kwarai ne, ko da ko wanda suke sabon Allah ne. Yanzu za ka je ka samu waɗanda ba su da komai sai sabon Allah, waɗanda ba su da komai sai kauce ma dokokin Allah, fajirce ma Allah subhanahu wata'ala. In za ka tambaye su su wani irin mutane, ba su ce maka mutanen banza ba ne su. Za su yi ƙoƙarin gwada maka cewa su mutanen kwarai ne. Saboda ɗabi'an mutum, fitran mutum ya ginu a kan cewa yakan son kamala, hakanan kuma yakan son alkhairi. sai dai wani lokaci sha'awan shi yakan galaba akan wannan fitra din shedan ya zayyana masa da rundunan sa akan su je su je ya aikata sabon Allah sai zaman to ya je ya aikata sai dai cewa yake cewa hum mukhti'una fi alhali suna kuskure a cikin wannan mahanga din kenan wannan mahanga ne amma kuma mahanga ne wanda yake tare da kuskure saboda duk mutane lalle ba haka suke ba ba duk mutane bane suka kasance ma abuta alkhairi koda suna son haka nan kenan fa aksarun nas izan magruruna wa in ikhtalafat asnafu gururihim wa ikhtalafat darajatuhum cewa saboda haka kenan idan ya kasance haka nan kenan mafi yawan mutane sun kasance rudaddu ne koda ko sinifi nasu ya bambanta kuma bambancin su komin sabanin su gurgudun sabanin rudanin da suke ciki haka nan gurgudun sabanin darajar wannan rudani din kana yi samu mutum ya zamanto ya sifanto da ita sifa ta gururi sai kasance wannan sifa din ta kai shi marhalan da zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala ma'ana yi ma Allah subhanahu wataala girman kai haka nan kuma zaka samu wani da zai sifanto da wannan sifa din ta gurur din amma kawai zai kai shi marhalan ne da zai yi girman kai ga wanda ya kasance mu'mini abin nashi bai kai zuwa ga annaba ba har ko kuma ya kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kenan gurgudun gururin da mutum yake dauke da shi kaman zamu ga kenan wannan yana daga cikin abin da yake ingiza mutum zuwa ga asnaf wato sifantuwa da wannan sifa ta gurur yakan ingiza mutum zuwa ga asinfofi da kuma kashe-kashe na miyagun dabi'o kamar irin su girman kai irin su hasada da sauransu dun daga wannan mummunan sifa din ne mutum zai harraka ya zuwa gare shi zai harraka ya zuwa gare su saboda haka haka nan bayani yazo cikin tafsirul amsal shi ma tafsirin ayatullah makarim shirazi shi ma yana bayani dangane da wannan mufrada ta garur ba gurur ba wato kidan shi wanda ya sifantu da shi ita gurur sifa ta gurur inda yake cewa ala wazni jasur yake cewa sigatun mubalagatun bi ma'na al mawjud al shadid al khuda ta sifa ce wadda take ta mubalaga wato ta kai ta kawo a cikin ma'anan mutumin da zai kasance ko kuma wani samanmi wata halitta wadda za ta kasance kenan mai tsananin yaudara wal hila haka nan kuma da hila wal makr haka nan kuma da makirci walizalika summi ash-shaytanu bi garur shi yasa yazo cikin alqur'ani shedan Allah subhanahu wataala ya kira shi da sunan garur al garur wato mai rudi kenan haisu yuwaswisu lil insan wa yukhdi'uhu wa yastaghilluhu a lokacin da shedan ya kasance mai yaudara ga mutum haka nan kuma ya kasance mai istiglali mai neman fursa na shedan wato mai neman fursa ne ya halakar da mutum mai neman fursa na ya kawar da mutum daga hanya madaidaiciya wa fil haqiqa huwa min qabil bayan al mistaq al wadih kuma amma a haqiqa wannan kalmar garur misdaki wanda yake mafi bayyana misdaki wanda ya kasance bariz kuma wadih ga ma'anan wannan kalma din shine shedan wa illa fa inna kull insanin aw kitabin yumkin an yaqa fi maqamil wasfas in ba haka nan ba kowane mutum ko ma litahi zai iya kasance zamanto ya afku a cikin maqamin waswasa wata mutum zai iya kasance yana ma mutane waswasi yakan sa musu shakku a cikin zukatan su yakan kawar da su daga hanya madaidaiciya haka nan kamar da zamu iya samun litahi shi ma zai iya wannan aiki din mutum zai iya karanta wani litahi wanda zai kasance kenan ya sa masa waswasi da kuma shakku a cikin akidansa. Kuma yanzu wanda zamu ga kenan da yawa yanzu musamman a wannan zamani din wanda suke yin da'awa zuwa ga musulunci suna da yawa, amma nawa bisa ɗari ne ya kasance yana kira kira wanda yake madaidaici wanda Allah subhanahu wataala yake so kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so, nawa ne daga cikin su? Haka nan yanzu litta wanda ake bugawa domin tablighin addinin musulunci da kuma yaɗa addinin musulunci, nawa bisa ɗari ne daga cikin su yake cika hakikanin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'ummar shi? Za ga mafi yawan wanda suke kira zuwa ga musulunci mafi yawan su ba su sifanta da musulunci ba, ko ma su yi bahagwas fahimta ga musulunci, ko su kan kansu ba ahalin musulunci ba. Hakan da yawa daga cikin litawan da ake buga, wasu litawan ma makiya ne za su buga su, makiya addinin musulunci, domin ya zamanto sun yi ma addinin musulunci zagon ƙasa, domin ya zamanto sun ɓata addinin musulunci din ta hanyar shi kan kanshi addinin musulunci din da ta hanyar musulmi. Kenan wannan shi ma zai iya kasance ya sifantu da kalma ta gurur, ana iya kiran kenan wannan ya kasance garur ko kuma mutum ko kuma litahi, kamar da zai kasancewa shaidan ya kasance garur, haka nan mutum wanda ya bi irin hanyar shaidan ko kuma litahi wanda yake irin wannan aiki din idan mutum ya karanta shi zai iya kasancewa garur. Wa kullu mawjudin idza amila ala idlalil insan fa innahu yadkhul fi masadiq kalimati garur. Kenan duk wani abin da zai kasance kuma menene, gumki ne, mutum ne, litahi ne, duk wani abin da zai iya dauke shi matsayin amil wanda zai taimaka wurin badda mutane da kuma sa musu shakku ko waswasi cikin addinin su, wannan misdaqi ne daga cikin masadiq din kalmar garur. Saboda kenan wannan shine a takaice bayani na malaman luga, hakanan da malaman wanda suka yi tahqiqi a cikin kalmomin alqur'ani, da ma malaman akhlaq, hakanan da malaman tafsiri. Kenan wannan sifa din sifa ce wadda take idan wannan shine ma'ananta, idan wannan shine sha'aninta, lallai tana kai mutum zuwa ga mahallaka, lallai mataki ne wanda mutum zai hau wanda bai san inda al'amarin zai kai shi ba. Kenan mutum zai rika ganin kenan kowa ba kowa ba, yana zai ganin kenan shi yahi kowa daraja, yahi kowa mutunci, ina ganin kenan kowa ya kamata ya bi shi, kowa ya kamata ya saurara maganar shi, kowa ya kamata ya masa hidima. Alhali a hakikanin al'amarin ba haka bane, akwai tana yiwa akwai wanda suka yi shi dukiya shine yake ganin cewa yahi kowa dukiya, tana yiwa akwai wanda suka yi shi arziki shine yake ganin yahi kowa arziki, tana yiwa akwai wanda ya yi shi daraja, akwai wanda ya yi shi mukami, akwai wanda ya yi shi ilimi, amma saboda yana dauke da wannan mummunan sifa din yana ganin ba wanda ya kai shi. Kenan dole a kodo shi zai rika ganin al'amura ba a yanda suke ba. Kuma kamar da muka gani al'amarin gurur, sifa na gurur, idan mutum ya dauke da shi ya kasance garur, zai kasance shi kankan shi a rude yake. Saboda me? Saboda baya fahimtar hakikanin shi, balantana ma ya fahimci hakikanin al'amura. Saboda haka idan ya safanta da wannan sifa din kuma zai iya kasancewa mai wadari, zai iya kasancewa mai makirci, zai iya kasancewa mai hila da kuma aiki domin hallakar da mutane da kuma ɓadda mutane. Kenan sifa ce wadda take mummuna wadda ya kamata ya kasance mutum ya nisanta. Sannan wani lokaci wannan sifa din tana bayyana a mutane, watan mutane a matsayin su ɗaiɗaiku, hakanan kuma wani lokaci tana bayyana a mustawan mutane a matsayin su al'umma. Saboda haka ma zai iya kasancewa wani lokaci zai yi tasiri ya kai zamanto mutane suna ji da kansu, sun rudu da kabilarsu. Wannan zai iya kawo matsaloli da daman gaskiya yanda suna ganin kenan kabilarsu ita ta kowace kabila, kuma kawai wannan ana iya a yi yaƙi a zubar da jina ne, a ɓannatar da dukiyoyi, kamar da za mu gani kenan a ɓangaren yaƙi na farko da na biyu wanda aka yi na duniya, wanda galiban shi kana ganin kenan zai koma ne zuwa ga kabilanci da son kai da mamakar da kai, hakanan kuma da ruɗuwa dangane da abin da mutum ya mallaka. Ana ganin kenan dole ya kasance kowa ya kasance karkashin shi kamar yadda kasan almani tai zamanto tai hankuro kenan wannan yana nuna mana wannan sifa din munan sifa ce tunda za ta iya ta halakar da kasa sukutum kuma ta halakar da ƙara sukutum ko abin da ya kama da haka nan musamman akan mustawanta na mujtama yana da hadari sosan gaske kuma akan mustawan shi ne daidaikun jama'a ne sannan zai zamanto ya habaka har ya kai a mustawan jama'a a matsayin su al'umma kenan wannan sifa din tana da hadari sosan gaske ta yanda mutum zai iya waye gari kasance ya bata rayuwar shi na duniya hakanan kuma ya zamanto ya bata rayuwar shi na lahira saboda sifantuwa da wannan sifa din insha Allah cikin darussan da za su zo nan gaba zamu yi bayani dangane da ayoyin alkur'ani masu girma wanda suke bayani dangane da wannan sifa din ta gururi da kuma su kankansu wanda suke sifantuwa da wannan sifa su kasance kenan magururin sun rudu da ayyukansu ko kuma al'amuran da suke kewaye da su hakanan ma zamu yi bayanai hadisai na musulunci watan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka mun suka yi bayani dangane da wannan sifa din mummuna da kuma irin hadarinta da irin cikas wanda za ta iya kawo a cikin rayuwar mutum hakanan ma nan gaba zamu bayani hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin kenan ya magance wannan mummunan sifa din idan la samaha Allah ya kasance an jarabe shi da ita wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala an fanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin